Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Hadiza Kyari ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muka sake dawo a shirin manhansi a yau ranar Alhamis 16 ga watan Yuni na shekarar 2022. To a cikin shirin za ku ji abinda ƴan kasuwa da masu sana'o'in ƙarfi na tashar jirgin ƙasa ta riga sake cewa game da takaita zirga-zirgar jiragen ƙasa tun bayan harin da ƴan bindiga suka yi a jirgin ƙasan Abuja zuwa Kaduna. Sannan kuma za ku ji cewa an ƙaddamar da babban kamfanin shirya fina-finai a jamhuriyar Niger da wata matashiya 'yar asalin jihar da magaram ta kafa. Sai kuma shirin na kasa ba kasawa ba, wanda Sule Bamune Barma ya shirya kuma zai gabatar. Daga nan kuma za mu kawo muku muhimmin kanun labaran jaridun ƙasar Ghana. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Amurka za ta aika ƙarin dala biliyan 1 na taimakon soja ga Ukraine, wanda shine tallafin soji mafi girma daga Washington na makamai da kayayyaki don tunkarar dannawar da Rasha ke yi sannan a hankali zuwa yankin gabashin Donbas na Ukraine. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa a cikin wata sanarwa jiya Laraba cewa ya sanar da shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ƙarin kayan da aka tura ta jirgin ruwa a wata wayar tarho, kuma zai haɗa da ƙarin bindigogin artillery, makaman kare gabar teku, alburusai da na'urorin roka da dakarun cap ke bukata na kakkaɓe manyan makamai na Moscow. Bugu da ƙari, Biden ya ce Amurka za ta aika da ƙarin dala miliyan 225 ga Ukraine a matsayin taimakon jin kai don taimakawa 'yan ƙasarta da ke cikin mawuyacin hali da suka haɗa da tsaftataccen ruwan sha, muhimman kayayyakin kula da lafiya, abinci, matsuguni da kuɗi ga iyalai don sayan muhimman kayayyaki. An tuhumi wani matashi farar fata mai shekaru 18 da haihuwa jiya Laraba, wanda ake zargi da kashe baƙaƙen fata 10 a wani babban kanti a Buffalo da ke jihar New York, da laifin nuna ƙiyayya ƙarƙashin tuhumar gwamnatin tarayya, kuma zai iya fuskantar hukuncin kisa. Tunde Python Gendron yake yi amsa laifin da ake tuhumarsa da shi a matakin jiha, ciki har da ta'addancin cikin gida da ƙiyayya ke haifarwa da kisan kai bayan harin ranar 14 ga watan Mayu. An dai ɗaura matashin a gidan yari ba tare da beli ba tun bayan kama shi a kasuwar Tops Friendly Market da ake zarginsa da kai harin, kasancewar kasuwar tana unguwar da galibin mutane a wurin baƙaƙen fata ne. Hukumomi sun bayyana ƙarara irin tsauraran matakan na Gendron, ra'ayin wariyar launin fata na duniya, da kuma shiri da yawa don kisan kiyashi a cikin takardun intanet. ‘Yan bindiga sun hallaka akalla mutane 4 tare da jikkata wasu da dama a jihar Niger da ke arewacin Najeriya. Bayanai da sun nuna maharan ɗauke da manyan bindigogi a kan babura sun auka a garin Gidigori na ƙaramar hukumar Rafi, inda bayan sun hallaka mutane sun kuma ƙona gidajen jama'a tare da yin garkuwa da wasu mutanen garin da dama. Mustapha Nasir ba tsari gare ka.
Wani mazaunin yankin da ya buƙaci a saka sunansa ya ce yanzu a lokacin da suke jana'izar waɗanda 'yan bindigar suka kashe, al'ummar yankin na Gidigori na cikin wani yanayi na tashin hankali.
Ɓarayi suka shigo, sun shigo suka fara haɗin mutane. An kashe dai mutum 4 a nan cikin garin Gidigori. Gidigori ƙaramin hukumar Rafi a cikin jihar Niger. An kashe mutane 4 kuma sun samu wasu gidaje wuta, sun kwashe wasu mutane kuma sun wuce da su daga nan Gidigori sun an yi tsaki.
Kamar mutum nawa suka wuce da su?
To yanzu sai an tantance dai. Don yanzu ana maganar zana'ida ne a makabarta na waɗanda suka kashe. Don wasu sun bar garin sun je sun kwana a wasu wurare da daji.
Yanzu gidaje nawa suka kone?
Sai sun kone gidaje za su kai 3.
To yanzu akwai jami'an tsaro wurin?
To gaskiya dama can wurin ba da wasu jami'an tsaro waɗanda ke wurin.
Rundunar 'yan sanda ta jihar Niger ta tabbatar da kai wannan sabon hari. Kwamishinan 'yan sanda na jihar Niger Monday Bala Kurias ya ce ko da yake yanzu a lokacin da muke magana da shi ba su tantance ainihin abin da ya faru ba, amma dai sun ƙara tura jami'an tsaro a yankin.
Da dare kuka ji labarin nan, ban confirm ba da wani yanayi ga yadda ke da detail from officers sun je wajen da ba,
amma dai abin ya faru.
Ya faru.
Wani tabbaci
dai za ku kara ba jama'a dai.
In ka lura nan kwanakin nan mun ga muna samu sauki sosai. To gazan ba za a rasa ba. Gazan kuma ka duba a Bilingwari suna akwai su da yawo wajen. So kuma wuri yayi kusa da Bilingwari kuma yana yiwuwa suka zo wajen turarin su suka shiga wajen.
Idan jima kaɗan za mu kawo muku sauran labaran duniya. Amma kafin nan bari mu shiga fagen rahotannin mu. A Litinin din nan ne ake cika kwanaki 80 da kai harin da ƴan bindiga suka yi a jirgin ƙasan Abuja zuwa Kaduna, inda suka sace mutane da dama suka kuma kashe wasu. Tun daga ranar aka dakatar da zirga-zirgar jiragen ƙasa, lamarin da ya jefa ƴan kasuwa da masu sana'o'in ƙarfi a filin jirgin ƙasan cikin wani hali. Ga rahoton Isa Lawal Ikira.
Tashar jirgin kasan da ke rigasa a karamar kuma gabin jihar Kaduna dai yanzu ta riga ta dade saboda duk mutsu-mutsun motoci da mutane a lokacin da jirgin kasan ke zirga-zirga yanzu babu kowa. Sai dai ƴan tsirarin mutanen da kalle ko su zauna don jiran tsammani. Lokacin da na ziyarci tashar jirgin kasan a rigasa dai mutane hudu kawai na tarar suna ta hira. Kuma na nemi jin ta bakin shugaban kungiyar ƴan kasuwan tashar jirgin ƙasan ta rigasa mai barin gado Malam Yakubu Abubakar Kubaraci.
Gaskiyar lamari mun shiga cikin wani irin yanayi a nan train station na rigasa tun daga kanmu ƴan kasuwa zuwa ma'aikatan su kansu zuwa direbobi da muke tare da su.
Ba kowa a gurin nan duk da haka gashi an gan kojan kubiyar a zaune wani cito mai ake a nan.
Kamar ni da nake sana'ata sana'ar shayi ce da Indomie ɗaiɗaikun mutane sukan zo waɗanne sabo ne ya sa suke gangarowa ni su sai kayana. Wasu kuma mutanen tunanin kada ka zauna a gida ya zame maka matsala da kai da iyalanka ka gwammace ka zo ka rage wuni.
Kwanakin baya gwamnati ta sanar da cewa za ta dawo da wannan zirga-zirga ta jiragen ƙasa. Ya kuka ji a lokacin?
Kai ba ma mu kaɗai ba ma har iyalanmu da makota da ƴan uwa abokan arzika an kikkira mu a waya an mana murna mun ji rana kaza jirgin ku zai dawo aiki. Kuma har yanzu ana nan kan yi mana addu'a akan Allah ya dawo mana da gurin neman abincinmu lafiya.
Masu sharhi akan al'amuran yau da kullun irin su Farfesa Khalifa Dukko dai na ganin dakatar da zirga-zirgar jirgin kasan wata matsala ce ta tsaro mai zaman kanta.
Idan gwamnati ta ba da kai kowane lokaci in an kai iri wannan a ce ma a dakatar da tafiye-tafiye irin na jirgin kasan nan wanda kusan kwanaki 80 babu tafiya babu dawowa aka hana, to akwai mutanen da shi suke ci suke fita kowa tunaninsa da safe zai je ya nemi halalin sa ya ci, to yau gobe jibi ya zama babu, yana iya shi da kansa ya kasance masalar tsaro. Saboda haka kuskure ne a dakatar da harka domin an yi wani laifi. Gwamnati dole ne ta ba da tsaro ko ta kaka. Idan aka kyale wannan abu aka dakatar, ana iya ma bullo da wata hanya daban kuma inda za ta shigo Abuja domin a gurgunta a ce kowa babu motsi.
Tsohon shugaban kungiyar ƴan kasuwan tashar jirgin ƙasan ta rigasa Malam Yakubu Abubakar Kubaraci dai ya ce suna da wasu buƙatu guda biyu.
Na farko waɗannan bayan Allah ku yi ƙoƙari ku taimake iyalansu da aka fito da su ga hannun waɗannan bayan Allah. Sannan na biyu ku duba ɗimbin al'ummar da ake cin abinci ta sanadiyar wannan train station. Wasu wallahi sun ma bar garin ta dalilin rufe wannan train station. Saboda haka muna roƙon gwamnati domin a ga mutane sun dawo cikin walwala.
Har zuwa yanzu dai akwai mutanen da ƴan bindigan suka sace a jirgin ƙasan Abuja zuwa Kaduna a hannunsu. Dukko da sa'ar sakin wasu ɗaiɗaiku da kuma mutum 11 a makon jiya. Kuma har zuwa yanzu hukumar kula da jiragen ƙasar Najeriya ba ta saka ranar da za ta dawo da zirga-zirgar jiragen ƙasan daga Abuja zuwa Kaduna ba. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Madalla a gaida Isa Lawal Ikara. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hafiz ya dawo da kashi na biyu na labaran duniya.
Gwamnatin Birtaniya ta faɗa jiya Laraba cewa za ta ci gaba da aiwatar da tsarinta na tura bakin haure da kasashe daban-daban zuwa Rwanda, duk kuwa da umarnin da wata kotu ta bayar na hana jirgin farko na bakin hauren tashi. Mun yi imanin cewa mun cika alkawuran da ya rataya a wuyanmu na cikin gida da na ƙasa da ƙasa, kuma tuni aka fara shirye-shiryen jigila ta jirgin da za a yi nan gaba, in ji sakataren ma'aikatar harkokin cikin gida Preet Patel. Ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba sabili da ƙalubalen shari'a da ka iya tashi a ƙurarren lokaci da ba za a rasa ba. A watan Afrilu ne aka amince da shirin tura bakin haure zuwa Rwanda, bakin haure daga ƙasashe irin su Iraki da Afghanistan da Siriya da suka isa Burtaniya ta barauniyar hanya za su iya fuskantar kora zuwa ƙasar da ke gabashin Afirka. A ƙarƙashin yarjejeniyar da Burtaniya ta biya Rwanda dala miliyan 150 domin karɓar mutanen da aka kora. Gwamnatin Burtaniya ta ce shirin zai kare rayuka da kuma daƙile ayyukan masu safarar mutane. Sabon shugaban ƙasar Somaliya Hassan Sheikh Mahmud ya zaɓi ɗan majalisar dokokin ƙasar Hamza Abdi Bare a matsayin sabon firaminista. Mahmud ya yi wannan sanarwa ne a fadar shugaban ƙasar jiya Laraba. Ya ce na yi la'akari da shawarar da na yanke bayan tantance ilimi, ƙwarewa da kuma iyawar Hamza. Kuma na yanke shawarar ce shi ne mutumin da ya dace da zai iya sauke wannan sabon nauyi a wannan sabuwar Somaliya a wannan sabon lokaci. Ya buƙaci 'yan majalisa da su amince da sabon firaministan cikin hanzari. Ya kuma ce ya roƙi Bare da ya maida hankali kan muhimman abubuwan sabuwar gwamnatin da suka haɗa da tsaro, magance fari, sulhu, ci gaban al'umma da tunkarar matsalolin yanayi. Babban bankin Amurka ya sanar jiya Laraba cewa zai ƙara kuɗin ruwa mafi girma a cikin shekaru kusan 30 a ƙoƙarin da ake yi na daƙile hawan farashin kayayyaki ba tare da sanya tattalin arzikin ƙasar cikin koma bayan tattalin arziki ba. Babban bankin ya ce zai ƙara yawan kuɗin ruwan da santi 75 wanda shi ne adadi mafi girma tun daga watan Nuwamba shekarar 1994 kuma ya nuna alamun wani ƙarin yana nan tafe. Ƙarin kuɗin ruwan ya zo ne yayin da hauhawar farashin kayayyaki wanda ake auna farashin kayan masarufi kamar abinci da mai ya tashi da kashi 8.6 cikin 100 cikin watanni 12 da suka kare a watan Mayu, mafi girma a cikin shekaru 40 sakamakon ƙarin na bayan annoba na buƙatar gidaje, motoci, tafiye-tafiye da sauran kayayyaki da ayyuka, matsalolin samar da kayayyaki na duniya, tsauraran dokokin kulle na COVID-19 a China, da mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bari mu nufi jamhuriyar Nijar, inda wata matashiya mai suna Zara Umaru, 'yar asalin jihar Damagaram, ta kaddamar da kamfanin shirya fina-finai a jamhuriyar Nijar. Ga wakiliyar mu Tamar Abari dauke da rahoton.
Wannan dai shine karo na farko da aka kafa wani kamfani na shirya fina-finan Hausa a nan jamhuriyar Nijar. Gwamnan jihar Damagaram Malam Lawali Madugu shine ya jagoranci bikin na kaddamar da wannan kamfani wanda yake da burin bunƙasa al'adu da kuma samar wa matasa aikin yi.
Lalle ga mu mun zo mun kaddamar da kamfani na Nijar Nigeria mai wallafa da kuma gabatar da fina-finau a cikin ƙasar Nijar. To mu a matsayinmu na hukuma kuma masu jagoranci wannan jiha ta Damagaram muna jinjina ma waɗanda suka yi tsaye suka ba da ƙarfin gwiwa wannan fina-finai da ake so a gabatar da su wannan kamfani ya tabbata. Muna jawo hankalin mutane bisa ga wannan irin abubuwan saboda kun ji an ce Nijar Najeriya. Kenan na daidai za a ƙarfafa danƙon zumunci tsakanin ƙasarmu ta Nijar kuma da ta Najeriya. Kuma kun san kuma harka ta fina-finai abu ne wanda ake yayi yanzu, kenan abu ne wanda zai ƙara kawo tattalin arziki na ƙasarmu gaba ɗaya haɓaka kuma saboda yaranmu za su samu aikin yi a cikin wannan abubuwan.
Zara Umaru ita ce matashiyar da ta kafa wannan kamfani na Zinewood, kira ta yi ga hukumomi da su dafa mata ƙungiyar ta yi tasiri.
Gwamnan jihar Damagaram da magabatanmu na nan ku sani cewa wannan aiki na fim ni na ɗauki yaunin shi tun daga farko har ƙarshen shi ba tare da an tallafa min ba, don haka ina so kada ku sake ni in galabaita akan neman hanyar girkar da wannan kamfani. Ku zamto mini kafada wanda zan iya karuwa da ku in girma in yi fuffuke har in tashi sama ganin cewa ina aiki da matasa fiye da matasa 40 maza da mata. Kuma muna da hazaka da dubara akan wannan aikin, hanya ce don samar musu da aikin yi idan kun kama.
Wannan biki ya hada masu ruwa da tsaki a fannin fina-finai daga Jamhuriyar Niger har Najeriya. Ado Ahmad Gidan Dabino, shugaban kungiyar masu shirya fina-finai wato Mofan ta Kano, ya halarci bikin inda ya ce za su bada gudunmuwar su.
Alhamdulillahi, mun gode Allah da aka samu mace guda ta yi wannan kokari na ta kafa kamfani Niger Nigeria, kuma har ta debo mutanen Niger ta zo ta shirya da na Nigeria, ta shirya film mai suna Yanci. To wannan abu ne jin daɗi, musamman a ce mace ta yi wannan kokari kwarai da gaske. Kuma a kullun kofa abu da take, ko a waya ne ko a ido, ta nema ana ba ta shawarwari. Don haka ba kowa bace gare mu, kuma mu ba baki ne na ba da shawara ba. Kuma kofar mabu da take ga duk wanda ya muka ga za mu iya taimaka, za mu taimaka masa.
Kowace irin mu'amala ce za ta kasance tsakanin wannan masana'anta ta Zinniwood da kuma Kannywood ta kasar Najeriya.
To kasancewa ta sabon shugaban kungiyar masu shirya fina-finai na Najeriya reshen jihar Kano, wato Mofan, muna da yarjejeniya da ANFAC, wato kungiyar masu shirya fina-finai ta kasa ta Niger, da mu Mofan na jihar Kano mun sanya hannu aiki na shekara 10 don taimakawa na masana'anta. Kuma ga ta wannan daga da magaran kuma mace na haka ta zo a daidai, kuma insha Allah muna ga za ta cimma nasara biiznillahi ta'ala.
Kafa wannan masana'anta ta Zinniwood ba karamar rawa za ta taka ba wajen ƙara ƙarfafa danƙon zumunci tsakanin 'yan fina-finai na Najeriya da kuma na Jamhuriyar Niger, wanda tuni matasa na nan Jamhuriyar Niger, wanda abin yake kamar sabo a gare su, suka jinjina suka kuma yaba da wannan buɗe kamfani. Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagara a Jamhuriyar Niger.
To madalla, a gaida Tamar Abari. Kafin mu ci gaba da shirin, a shakata da wannan faifan.
Na yi shirin nubin saku na dauniya, dan Allah mai sauraro kuma ga cikiya, zan zayyano kamanninta dan dubayya, ka dauki alƙalami zana in zaka iya. Fado masu kofin baza na kosa ba, ƙarshen labarin da nake ban haɗu ba, kuma na dage neman ta nake ban gaji ba. Shekaru goma masoya na jira ba a gaji ba, ai haƙuri masoya a abadan ni ba, ku gyara zama labarin ban faru ba. Tafiya ce nake ta yi mai nisa ban san ina.
Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A Jamhuriyar Niger kuma za a iya saurare mu a tashar mata VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafuka mana internet a voahausa.com, muryaamurka.com ko kuma sashenhausa.com. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Nakasa,
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 ba kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba, wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa. Sunana Sule Mumuni Barma. Tare yanzu muna tare da shugaban 'yan kasuwa na kasassun Abuja, bugo da ƙari shugaban masu bukata ta musamman 'yan siyasa Alhashi Ibrahim Sagir. A makon jiya ya dan yi bayani akan siyasar da yake yi a halin yanzu da kuma yanayin zamantakewar na kasassu a kungiyance. A ci gaban hirarsu da Madina Dauda, bakon shirin ya bayyana ainihin yadda aka yi tsinci kansa cikin halin tawaya. Haka kuma a shirin na yau za a ji irin kasuwancin da Haji Ibrahim ke gudanarwa a Abuja.
Kungiyarmu an kafa ta ne akan yaƙi da bara, kuma wannan yaƙi da bara mun so mu ne a ƙarƙashin wannan shi sarki, muna daidai bakin ƙoƙarinmu na faɗakar wa mutane masu kama sana'a. Ni babban sana'ata ina sai da cosmetic ne, wato kayan mata da na shafa-shafa da sauran
kayan ƙawa,
kayan ƙawa na kwalliya da sauran abubuwa. Kuma ba ni kaɗai ba, ina nan muna nan da yawa, saboda tunda na zama ciyaman na 'yan kasuwa akwai mambobin mu a ƙasa da yawa suna nan, kuma muna nan muna manejin rayuwarmu kamar yadda Allah ya gina mu.
Yaya ka fara makarantar primary?
da wannan na kasan aka haife ka ko dai a'a bayan ka girma ne ya same ka?
Eto gaskiya ni ba a haife ni na kasa ba, amma kuma daga baya da ita na fara primary, domin lokacin da na fara samu wannan larura shekaruna ba su kai ga fara shiga primary ba, saboda ina karami ban san kaina sosai ba. Sannan na fara primary da wannan na kasan, haka na karasa ta. Na fara secondary da wannan na kasan, haka na karasa ta. To rashin mahaifi kin san arewa da yake akwai karancin harkar rayuwa, shi ya kawo har makarantar ta tsaya kuma muka fara sana'o'i, domin haka ne zai sa a tallafa wanda suke kanni na baya, saboda gaba ɗaya za a yi ɗaya kwanci uwa kwanci.
Haka ne. Da yaya ka fara wannan sana'ar kayan ƙawa na mata?
To dai ni kamar yadda na shigo cikin na kasassu ƴan uwana, na samu ɗaya biyu da suke wannan sana'a, kuma da aka fara ina saida kati. Daga nan sai na ga ai ga wata hanya da tafi saida kati, saboda kati ya zama ruwan dare ko ina ana saida shi. Sai na koma na jingina da jikin shi abokin na domin ya koya mun. Kuma bai nuna mun bakin ciki ba, sai koya mun hanyoyin da zan nemi abincina. So kuma bayan ya nuna mun, sai na zo na dogara da kaina, ni ma na buɗe na gurin nake yi.
To wa'anne irin ƙalubale ka fuskanta a lokacin da kake tashi har ka kai ga shiga wannan sana'ar?
To ƙalubale da nake fuskanta, na farko dai rashin gurin sana'a, domin duk yanda ka kai da sa zuciyar kai sana'a, in baka da gurin da zaka zauna kai sana'a, to abu ne wanda yake amaleji, kuma abin da yake damun mummuna kasassu ba ma irin na Abuja kenan. Saboda lokuta da yawa in kika fita a cikin gari kina yawo ma anan, zaki ga mutanen mu da yawa suna sai da kayayyaki a bakin hanya. Wannan shi yasa kungiyar mu ta har hada kuɗi muka danyi wata kasuwa a season 3. To Allah da ikonsa dai kasuwar bata zauna ba har aka zo aka rushe mana wannan kasuwar. Amma da aka rushe, alhamdulillahi mun yi ta follow up har mun kai gani mun zauna da minister. Minister Abuja kuma ya mana alƙawari zai mana compensation, zai taimake mu saboda mun danci bashin banki da wasu abubuwa, zai taimake mu. So har yanzu dai muna jira, ba mu ga wani abu ya fito daga gare shi ba, yau shekara 4 kenan.
Kasuwar ta ku ce ko dai ta gwamnati ce?
Eh to ta ku ce, saboda gaskiya gurin korido ne na jirgi wanda aka ba mutane su zo su ci arziki kafin lokacin jirgin ya zo. So kuma da aka zo aka tashi demolition, sai aka rushe gaba ɗaya guraren. So sai muka je a matsayin cewar a tausaya mana, saboda mu ba mu kai sauran ba, kuma ga inda muka tashi. So shi minista ya tausaya mana, saboda inda ya karɓo mu ya karrama mu ya kuma mutunta mu, har ya ce to zai nema mana wani guri, sannan zai duba matsalolin asarar da muka yi ya dan agaza mana a wannan bangaren. To har yanzu dai muna jira dai kusan shekara 4 dai muna ta follow up.
To kuna bin sawu?
Muna bin sawu, saboda ba zan manta ba, akwai tsohon director wanda yake director Abuja Enterprises Agency. So mutum ne wanda muka sha zuwa gurinsa muna gwagwarmaya, kuma yana samun shi mai girma minista ya sanar masa irin taku damansa da muke yi, saboda a taimaka mana mu dogara da kanmu.
To masu sauraro, nan za mu dakatar da wannan shiri a yau, sai a makon gobe za mu dora daga inda muka tsaya. Yanzu a madadin bakon shirin na ƙasa, Alhaji Ibrahim Sagir, ɗan siyasa kuma ɗan kasuwa jigo a ƙungiyar na ƙasassun birnin tarayyar Najeriya, da wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda, ni Suleiman Muni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya.
Yanzu kuma lokaci ne da Redwan Abbas zai kawo mana sharhin jaridun Ghana.
Da Daily Dispatch da mu soma sharhin jaridun na yau, kuma babban labarin ta shi ne kada ku kwatanta NDC da NPP. Buhari din NPP ne ke fadawa amfufun NDC haka. Jaridar ta ce mukaddashin babban magatakardan jam'iyyar New Patriotic Party NPP a takaice, Nana Obure Buahin ya yi kira ga jam'iyyar National Democratic Congress NDC da kada ta kuskura ta kwatanta kanta da NPP in ana zancen cigaban tattalin arziki a ƙarshen jamhuriya ta kudu. Wannan ya biyo ikirarin da NDC ke yi ne cewar a cikin jamhuriya ta kudu ita ce ta fi duk kowane jam'iyya kawo cigaba a cikin kasar. Nana Obre Buahin a cikin wata hira. The Top Story a ranar Juma'a ya musanta wannan ikrari na NDC yana mai fadan cewar NPP kafi duk kowace jam'iyya samun nasara. Ana ma kowa takara da Muhammad kumbo ne ke fada wa NDC wannan sa'an nan jaridar The Herald ce tarwaito labarin. Jaridar ta ce tsohon mamban majalisar dokoki na Nandam Dr. Benjamin Kumbo ya gargadi magoya bayan babban jam'iyyar Adawa National Democratic Congress NDC da su bude kofa wa kowa a yi takara na ainihin shugabancin jam'iyyar. Game da abin da yake ne, jam'iyyar NDC a matsayin ta jam'iyya ta demokradiyya za ta yi kuskure in ta hana wa saura masu burin neman shugabancin kasar su yi takara da tsohon shugaba John Mahama. Na cewar John ya taba zama mataimakin shugaban kasa, ya zama shugaban kasa, yanzu kuma tsohon shugaban kasa, sai ya sa duk fagage yana gaban duk sauran waɗanda za su yi takara da shi. Ne ka jaridar Ghanaian Times wannan labarin na zakalo. Aikin majami'an katedral na kasa zai biya, ufurata ne ya faɗi haka kuma jaridar Ghanaian Times ta rawaito. Minister na kuɗi Mr. Kenneth Furata ya bai wa ɗiyan Ghana tabbaci cewar kuɗin da ake kashewa majami'an na katedra na ƙasa zai biya a nan gaba, kasancewar an tsara wannan aiki ne ya zamanto a matsayin zuba jari. Kasancewar saurin bauta ga ƙasar, Mr. Furata ya faɗa a ranar Lahadi cewar aikin zai kuma kasance wuri ne na yawon bude ido ga 'yan Krista a nan Ghana, Afirka da ma duniya gabaki daya. Daya abubuwan da za su hana motoci gudun tsiya a gaban babban makarantar sakandaren Islama domin a samu sauƙin buge mutane da ake yi a nan wurin. Jaridar Daily Graphic ce ta ruwaito wannan labarin. Jaridar ta ce an giddaya waɗansu abubuwan da za su hana motoci gudun tsiya a gaban babban makarantar sakandaren Islama da ke a ainihin Abraport cikin Kumasi domin a ta yi maka wajen rage buge mutane da motoci ke yi. Waɗannan abubuwa ko sun hada da manyan igiyoyi da ake amfani da su a matsayin na wani ɗan lokaci. An ainihin gindaya su ne rana ɗaya bayan ɗalibai na wannan makaranta sun yi zanga-zanga wadda ya jawo tashin hankali bayan 'yan sanda sun jefa musu barkunan tsofuwa kuma harbi a ainihin sama abin da ya tayar wa jama'a hankali aka yi ca a kansu, ana zargin su da yin amfani da rashin hankali. Radwan Allah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To a gaida Radwan Allah da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma fa a takaice.
Amurka za ta aika ƙarin dala biliyan 1 na taimakon soji ga Ukraine, wanda shine tallafin soji mafi girma daga Washington na makamai da kayayyaki don tunkarar danna wadda Rasha ke yi sannan a hankali zuwa yankin gabashin Donbas na Ukraine. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa a cikin wata sanarwa jiya Laraba cewa ya sanar da shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ƙarin kayan da aka tura ta jirgin ruwa a wata wayar tarho, kuma zai hada da ƙarin bindigogin artillery, makaman kare gabar teku, alburusai da na'urorin roka da dakarun Cape ke bukata na kakkaɓe manyan makamai na Moscow. An tuhumi wani matashi farar fata mai shekaru 18 da haihuwa jiya Laraba, wanda ake zargi da kashe baƙaƙen fata 10 a wani babban kanti a Buffalo da ke jihar New York da laifin nuna ƙiyayya ƙarƙashin tuhumar gwamnatin tarayya, kuma zai iya fuskanta hukuncin kisa. Tunde Python Gendron yake yi amsa laifin da ake tuhumarsa da shi a matakin jiha, ciki har da ta'addancin cikin gida da ƙiyayya ke haifarwa da kisan kai bayan harin ranar 14 ga watan Mayu. Gwamnatin Birtaniya ta faɗa jiya Laraba cewa za ta ci gaba da aiwatar da tsarinta na tura bakin haure da ƙasashe daban-daban zuwa Rwanda, duk kuwa da umarnin da wata kotu ta bayar na hana jirgin farko na bakin hauren tashi. Mun yi imanin cewa mun cika alƙawuran da ya rataya a wuyanmu na cikin gida da na ƙasa da ƙasa, kuma tuni aka fara shirye-shiryen jigila ta jirgin da za a yi nan gaba, inji sakataren ma'aikatar harkokin cikin gida Preet Patel.
Kama sauraro na muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi, sai kuma can da la'asar da misalin ƙarfe 4 na yamma idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu daga cikin abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya tayar da gabatarwa, sai kuma Salman Abo wanda ya bada umarni da ma injiniyan namu na yau. Ni ce taku Hadiza Kyari, nake maka fatan alheri. Ma assalamu.